This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran aboka aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 20 ga watan Yuni shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanun labarai.
To Murtala, nakarin Isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin Gaza cikin daren jiya Laraba, inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama. Gwamnatin kasar Somaliya na kokarin ganin an ba a hankali wajen janyewa dakarun wajen da zaman lafiya na Afirka, tare da yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar taɓarɓarewar tsaro. Wani gagarumin hari da Rasha ta kai cikin dare da makami mai linzami da jirage marasa matuƙa ya lalata cibiyoyin makamashi a faɗin ƙasar Ukraine.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa manazarta lamurran tsaro a Najeriya na bayyana damuwa da fargaba kan rahoton kwararar mayakan ƙungiyoyin ta'addanci da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qa'ida zuwa cikin ƙasar.
Zai iya kawo ƙarin lalacewan tsaron, inda Al-Qa'ida ne kattana cewa sun yi yaƙi a wurare daban-daban. To zai ƙara ƙazancewa, kuma abubuwa za su iya rancaɓewa.
A jamhuriyar Nijar kuma, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta haramtawa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ziyarta ko kuma ba da ayyukan taimako a gidajen yarin ƙasar. To sai dai manazarta na ganin da walakin.
Wannan abu ne wanda yana cikin tsarin haƙƙin bil'adama, amma yau sahiya gari muka tashi muka ga wannan takarda na minista na shari'a, wannan ina ji wani koma ba ne sosai.
To za mu kawo muku cikakkun rahotannin har ma da shirinmu na lafiya uwar jiki, kuma idan da lokaci ya bayar za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin Gaza cikin daren jiya Laraba, inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama, a cewar ma'aikatan lafiya. Yayin da tankokin yaƙi suka ƙara dannawa suna kai farmaki a Rafa da ke kudancin Gaza, kamar yadda mazauna yankin suka bayyana. Jiragen yaƙin saman Isra'ila sun kai hari a wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na Anusrat, inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu 12, yayin da tankokin yaƙi suka yi lugudan wuta a yankunan Almagazi da ke Albruj, inda suka jikkata wasu da dama, in ji jami'an kiwon lafiya. Anusrat, Almagazi da Albruj uku ne daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira 8 masu ɗimbin tarihi a Gaza. Ma'aikatan lafiya sun ce a Da'ir al-Bala, wani birni da ke cike da mutane da suka rasa matsugunansu a tsakiyar zirin Gaza, wani hari da jiragen yaƙin Isra'ila suka kai ya kashe wani Bafalastini tare da raunata wasu da dama a yau Alhamis. Gwamnatin ƙasar Somaliya na ƙoƙarin ganin an ba a hankali wajen janyewar dakarun wanzar da zaman lafiya na Afirka, tare da yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar taɓarɓarewar tsaro, kamar yadda wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Reuters suka gani, inda ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar ke nuna ɓacin ran cewa mayakan Al-Shabab da suka sake kunno kai za su iya ƙwace mulki a ƙasar. Tawagar wanzar da zaman lafiya ta tarayyar Afirka a Somaliya ta ƙudura aniyar janyewa nan da ranar 31 ga watan Disamba, lokacin da ake sa ran wata sabuwar runduna za ta miye gurbinta. Sai dai a wata wasiƙa da ta aike wa muƙaddashin shugaban kwamitin sulhu da tsaro na ƙungiyar tarayyar Afirka a watan da ya wuce, gwamnatin ƙasar ta buƙaci a jinkirta janye rabin sojoji 4,000 da aka shirya cewa za su fice nan da zuwa ƙarshen watan Yunin nan da muke ciki. Gabanin nan ba a bayyana komai game da wannan wasiƙar ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin shugaban ƙasar Koriya ta Kudu ya yi Allah wadai da yarjejeniyar da Rasha da Koriya ta Arewa suka kulla, wadda ta lashi takobin taimakawa juna wajen yaƙi da ta'addanci, sannan ta ce za ta sake duba manufofinta na taƙaita tallafin da ake baiwa Ukraine na kayayyakin da ba masu haɗari ba. Kalaman da wani babban jami'in fadar shugaban ƙasar ya yi a yau Alhamis ya zo ne bayan da ofishin ya fitar da sanarwar yin Allah wadai da yarjejeniyar da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka cimma a birnin Pyongyang a jiya Laraba. Ofishin ya ce yarjejeniyar tana barazana ga tsaron Koriya ta Kudu, kuma ya yi gargaɗin cewa za ta yi mummunar illa ga dangantakar Seoul da Moscow.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, wani sabon rahoton wata cibiya mai bincike kan al'amuran ƙasashen duniya da ke birnin Hague ya bayyana yadda wasu ƙungiyoyin ta'addanci da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaeda suka mamaye gandun dajin Kainji a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Masu fashin baki kan lamuran tsaro na bayyana fargaba da damuwa kan cewa hakan na iya ƙara ta'azzara ƙalubalen tsaro da ake fuskanta a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Sabon rahoton da cibiyar da ke nazari akan al'amuran ƙasashen duniya, wato Clean Game Dial, mai rikota a birnin Hague ta fitar, ya nuna yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da Al-Qaeda ke ta tsallakowa cikin Najeriya suna kuma yin kaka gida a yankin gandun dajin da ke Kainji. Rahoton cibiyar ya nuna wannan gandun daji dai da aka yi imanin na kan gaba wurin yawan zakuna da sauran dabbobin daji da kan ja hankalin masu yawan bude ido. Tuni aka rufe shi saboda gujewa aika-aikar 'yan ta'adda da suka mamaye wannan yanki da mawasassa na jihar Niger.
To ko me mazauna yankin ke cewa? Wannan wani bawan Allah ne da ke zaune a zagayen Kainjin da kuma bai so mu ambaci sunansa.
Yin babbana abinda ya kama zuwa Kwanya da Bekara nan ne mafi yawa sai a nan daji babbana su ne nan suke da ainihin ungo su da suke a gurin. Nan ne suke a gurin ana ci an tara hanya a wannan hanya din ana yi wa mutane abinda ba daidai ba irin su fashi haka nan. Kai kwanakin baya ana hallaka mutane a wannan area wajen. Duk manoman da ke noma a wannan area wajen daji gaba ɗaya an samu rago noma kwarai da gaske fiye da yadda. Dan za ana yin noma amma har yanzu ba magana noma a area wajen nan. Ko ana
duk da na yi kokarin jin ta bakin kakakin hukumar kula da gandun daji ta Najeriya Mr. Yakubu Zul bai nasara ba, kuma rubutaccen sako da na aike masa kawo hada wannan rahoto bai dawo da martani ba. Amma a gefe guda kuma da yake magana akan irin wannan al'amari, babban Hafsan Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa, yayin da ke ganawa da manyan 'yan jaridu jiya a ofishinsa da ke nan Abuja, ya ce ganin mun shawo kan wannan matsala, ina tabbatar maka cewar muna aiki wurjanjan, kuma mun baiwa gwamnatin tarayya shawarar cewar a maida waɗannan gandun daji zuwa gonaki. Kasan an bar gandun dajin Masarere har 'yan ta'adda suke ta mamayewa. Kasan da muna da jami'an gandun daji yanzu ma ana kokarin dawo da su domin hukumar Civil Defense na da ziratan jami'anta wato Forest Rangers, kuma muna ba su horo don su je su mamaye waɗannan gandun daji. A cewar Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel, ya ce tuni dama suna sane da kasancewar 'yan ta'adda a wannan gandun daji.
Tun kafin wannan kungiya da ake ce ma Clean Game Dial Institute su hito da wannan reportin, muna sane da cewa akwai kungiyoyi wayanda ke da alaka da to Al-Qaeda kenan, wayanda suke da sansani da kuma mabiya wanda da turanci muke ce ma cell a tsakanin iyaka da ke iyakar Najeriya kenan da iyakar kasar Benin, musamman ma wannan gandun dajin da ake ce ma Kayan Park. Ba shakka muna da masaniyan cewa akwai irin waɗannan ƙungiyoyi. To muhimmancin wannan rahoton da kuma kasancewar ita hukuma ta ɗauki wannan abu da muhimmanci, kasancewa ƙungiyoyin nan suna ƙoƙarin ƙarfafa kasancewansu arewa maso. Na biyu, in ba za ka manta ba, kusa da wannan gandun dajin akwai kusan babban dam inda Najeriya take amfani da shi wurin samun wutan lantarki. Ba shakka kasancewar irin wayannan kungiyoyi a wurin zai iya zama hatsari ga shi wannan tasha na wutan lantarki wanda ake da shi a Kainji.
Na tambayi masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman ko menene tasiri ga sha'anin tsaro kasancewar Al-Qaeda a waɗannan dazuka.
Tasirin wannan gaba ɗaya ga al'amarin tsaro a ƙasar nan shine cewa zai iya kawo ƙarin lalacewar tsaro, inda Al-Qaeda ne ka tana cewa sun yi yaƙi a wurare daban-daban, to zai ƙara ƙazancewa kuma abubuwa za su iya rinchaɗewa.
Wing Commander Musa Isa Salman. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da cigaban labaran duniya.
Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya tattauna da shugaban kasar Vietnam Tho Lam a birnin Hanoi a yau Alhamis yayin wata ziyara aiki da ya kai kasar Vietnam, inda Putin ke neman karfafa alaka da wannan dadaddiyar abokiyar hudar Russia.
Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных.
Путин ya ce Russia tana maida hankali sosai kan batutuwa da suka shafi karfafa alakar abota ta al'ada tsakanin Russia da Vietnam da alakar abota bisa muhimman tsare-tsare, sannan waɗannan alakoki za su ci gaba da samun bunƙasa cikin sauri bisa daidaito, mutunta juna da kuma yin la'akari da muradin juna. Kalaman na Putin sun zo ne bayan musayar taɓa hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin jami'an Rasha da na Vietnam. A ƙarshe, wani gagarumin hari da Rasha ta kai cikin dare da makami mai linzami da jirage marasa matuƙa ya lalata cibiyoyin makamashi a faɗin ƙasar Ukraine kwana guda bayan da ƙasar ta sanar da katse wutar lantarki na wucin gadi saboda ƙarancin wutar lantarki da ke da alaƙa da yaƙi. Kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasar Ukraine, Ukrainego, ya faɗa da safiyar Alhamis ɗin nan cewa wani hari da aka kai a wata tashar wutar ya haifar da mummunar ɓarna tare da jikkata ma'aikata uku. Sanarwar ta Ukrainego ta ƙara da cewa kayan wuta a tashoshin yankunan Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Kyiv sun lalace. A jiya Laraba, Ukrainego ya ba da sanarwar za a samu ɗaukewar wutar lantarki na tsawon sa'a guda daga sashi zuwa sashi a faɗin ƙasar.
Hafiz Muhammad, wa Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin soja a jamhuriyar Nijar ta haramtawa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na cikin gida da na ƙasa da ƙasa kai ziyara a gidajen yarin ƙasar har sai yadda hali yayi. To sai dai hukumomi ba su bayyana dalilin ɗaukar wannan matakin ba, lamarin da ya haifar da ayar tambaya daga 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama. Wakilinmu a Yemen Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ta hanyar wata takardar da ya aike wa manyan masu shigar da kara a kotun ɗaukar kara ta Yemai da ta Zandar da ta Tawa, Procureur General da masu shigar da kara a kotun Tribunal manya da ƙanana, Procureur de la République da shugabannin gidajen kaso Registrar, ministan shari'a da kare haƙƙin ɗan adam mai shari'a Aliyu Dauda ya sanar da waɗannan jami'ai cewa daga yanzu gwamnati ta hana ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na cikin gida da na ƙasa da ƙasa kai ziyara a gidajen kaso sai baba ta gani. Kakatu Dagoni, wani mamba a ƙungiyar fafutuka ta Alternative Espace Citoyen, na fassara matakin a matsayin koma bayan sha'anin kare haƙƙin ɗan adam.
A kai musu tallafi kamar abinci da wani magunguna da wani wane ne, wannan abu ne wanda yana cikumtsa kare haƙƙin bil'adama. Amma yau sahiyar gari muka tashi muka ga wannan takardar na minista na shari'a ya hana shi ma kungiyoyi da organism na kasanmu. Wannan ina ji wani koma baya ne sosai.
Ministan ya kuma ɗauki matakin hana irin waɗannan ƙungiyoyi gudanar da ayyukan ba da tallafi da taron faɗakarwar da aka saba shiryawa a gidajen yari. Kodayake kuma bai faɗi dalilan gwamnati na ƙullo da wannan da wancan mataki ba. A ra'ayin shugaban ƙungiyar kare haƙƙin jama'a kulawa da rayuwa Hamidu Sidifodi, abin na iya shafar yanayin walwalar mutanen da ke kulle a kurkuku.
Gidan yari da kwai kadara, in mutum na can aka kai mishi ziyara ana ganin cikin halin da yake ciki.
Tsaurara matakan tsaro a gidajen kaso abu ne da ya zama wajibi a kowace ƙasar da ke cikin yanayi kwatankwacin wanda ake ciki a ƙasashen Sahel. To sai dai kuma yi wa jama'a ƙarin haske dangane da ainihin abin da ya wakana ko ake hangen zai faru, shi ma wani abu ne da ya rataya a wuyan hukumomi.
Ƙasar Nijar ƙasa ce mai kula da haƙƙin ɗan adam. Mun so shi ministan shari'a ya ba da dalilin da ya sa suka ɗauki wannan mataki. Don mun san gwamnati in ya yi abu bayan shi akan banza, ya hito ƙarara ya gaya ma al'umman Nijar ga hujjojin da suka sa ya yi haka nan.
A sanarwar farko-farko da suka fitar bayan ji mulkin 26 ga watan Yulin 2023, sojojin majalisar CNSP sun ce za su kasance masu darajta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu. Sabili kenan Kakatu da ke fatan ganin gwamnati za ta janye matakin haramcin da ta saka wa masu kare haƙƙin ɗan adam a kan batun ziyarar gidajen sarƙa.
Ko constitution an saida shi, in ka diba fannin wannan declaration Liberté des droits de l'homme da sauransu, dole ne su bude hanya wanda mutane su kai taimako su je su gani lahiyar jiki tunda abubuwa da yana faruwa a gidajen yari. Kenan wannan abun yana nuna cewa ma akwai wani abin da ake so a boye ma mutane ne. Ba mu sani ba amma ina ji minista zai dawo akan wannan takardan da ya san da cewa kare haƙin bil'adama fa a ko ina a duniya dole ne sai da shi ake.
Ziyarar kungiyoyi masu zaman kansu a gidajen yari abu ne da ya zama al'ada a Niger don kai musu tallafin ababen masarufi da gabatar da jawaban kwantar da hankali da na cusa kyawawan ɗabi'u. A dai bangare kuma sukan yi amfani da irin wannan dama don duba yanayin da ake tsare da fursunoni su kuma tantance yanayin tsaftar muhalli da ta abincinsu a irin waɗannan wurare da cinkoson jama'a ke zama ruwan dare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada, wato dysmenorrhea a turanci. A makon da ya gabata likita ta koro bayani akan tsananin ciwon mara da kuma abubuwan da ke sawa wasu matan ya zo musu da ciwon kafa, baya, amai da sauransu. Sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alkawarin cewa za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Adama Ibrahim Jibril za ta ci gaba da ilmantar da mu ne game da wannan. To likita, sautari akan ce mace idan ta yi aure tana samun sauki daga wannan matsanancin ciwon mara a lokacin al'ada, shin yaya abin yake a likitance?
Babu wata hujja ta kimiyya cewa wai idan aka yi aure kai tsaye shikenan matsanancin ciwon haila ko ciwon marar haila ya tafi, dysmenorrhea kenan. Gaskiya ba haka bane. Wato idan ka duba gabaki ɗaya ma abin da yake kawo ciwon hailar ma, tun daga nan kai ma ka san cewar gaskiya zai yi a cewa idan mace ta yi aure. In zaki tuna na farko, jiki ne, kowa da nata. In zaki iya tunawa na yi magana prostaglandin, wannan sinadarin da yake kaya matsayuwar tsokar mahaifa, sannan kuma na kawo wato karɓar aikin prostaglandin daga ita ma tsokar, ita kanta tsokar ya yanayin karɓar aikin yake. Wannan abun guda biyu ai ba za a ce wai suna da ko haɗi na daidai wato directly irin nan da nan da an yi aure shikenan za a samu canji a wannan ba, ai ba zai yiwu ba, saboda halitta ce haka aka halitto ta. Wannan ta iya yiwa ita idan jikinta ya tashi fitar da wannan prostaglandin din, zai fitar da shi da yawa, waccan kuma kadan ne. Za kuma ta iya yiwa komai kankantar prostaglandin din da ta fitar, amma ita tsokar mahaifarta tana da saurin karbar aikin nan na prostaglandin, wato tana da high sensitivity. So da an saki mata prostaglandin za ta fara wannan uzawar, sai kiga tana yamutsa tana contracting, sai ai ta samun ciwon ba. To kin ga kenan wannan ai ba za ka ce wai da an yi aure za a kawar da wannan ba. To sannan kuma akwai wasu suna ganin cewar idan kamar mace ta yi aure za ta dan samu abin da ake kira kaman canji na yanayin rayuwa, change of lifestyle kenan. So wannan zai iya kawar da tunaninta daga kan ciwon mara din. Tana da wani abin daban da ke gabanta zai iya, amma shi ma ba wai wani strong ko kuma in ce makarfafar abu ba ne. Kawai dai kin san akwai wani abin da za a ce wani ya kawar da wani ko, to irin wannan ki bari dai. Idan an samu ciki to wannan kam magana ce ta daban. Tunda akwai ciki ba za a yi haila ba, kin ga babu magana ciwon mara ko ba haka ba?
Shin idan mace na fuskantar tsananin ciwon mara a lokacin al'ada me ya kamata ta yi, ko kuma ma wani taimako ake bata a asibiti don samun sauki?
Eh to kafin a je ma tsananin ai akwai wanda zaki ga ko ba mai tsanani bane duk da haka ana samun wato rashin jin dadi ko a ce discomfort kenan ko to su ma ai ya kamata a je asibiti sai a ce to duk sanda nake ciwon mara ga abin da yake damuna akwai magungunan da za a iya rubutawa a ce to ga yadda zaki sha kuma idan ciwon ma ba wani ciwo ne wanda dole sai ta sha magani ba akwai dabarun da ake wannan dabara ta farko ita ce amfani da abu haka mai dumi ko mai zafi wato gashin mara to wasu suna zuba ruwa mai zafi haka a cikin wannan ana ce mata hot water bottle kenan ko sai a saka ta a jikin mara sai ta ringa dan sakin zafin ta hankali a hankali wasu kuma a tawul za su samu su saka a cikin ruwa mai zafi dumi wanda ba zai kona fata ba sai a matse sai a yi ta gasawa in ya huce a kuma sawa in ya huce a kuma sawa wannan yana sa a ji sauki sai kuma yawan shan ruwa mai dumi wanda shi kuma ta ciki ne zai aiki zai sauka yana sauka kina sha ko shayi ne ma haka zaki ji kin dan samu sauki sai kuma gyara salon rayuwa kamar kula da lafiyar jiki kenan cin lafiyayyen abinci motsa jiki na yau da kullun sarrafawa ta jiki ko ba haka ba duk waɗannan abubuwan su ne wato lifestyle modification kenan to waɗannan su ma suna taimakawa wajen ma mutum ya dan ji dadin yanayin jikin shi haka sannan kuma akwai waɗansu mata da sai an dan hada su da magunguna akwai magunguna da ake amfani da su wajen tsarin iyali su ma suna yin taimako nasu bisa tsari suna daidaita al'ada ta mace akwai wanda zaki ga suna samun jinin yana zuba da yawa to su waɗannan magunguna na tsarin iyali na sha suna daidaita al'ada suna rage yawan zubarwar sannan kuma suna taimakawa wajen rage wannan zafi na ciwon mara sosai sosai kuma wannan in mace ta sha suna dan wato ya za a ce daidaita fitar wannan prostaglandin din idan za a fitar da shi wannan sinadari na plus prostaglandin din suna dan daidaitawa suna taimakawa sosai amma idan mace tana samun tsananin ciwo na haila to ba zama za ta yi a gida ba ko ita ta je asibiti ko kuma a dauko ta a kawo mana ita asibiti sai mu yi mata abin da ya dace kamar yanda na faɗa na ce za a iya yi mata ƙarin ruwa akwai kuma allurai wanda za su taimaka ta ji saukin jikin idan ma a ruda take haka akwai allure da za a yi mata yanda za su kwantar mata da hankali ta dan samu sauki zuwa wani lokaci wasu zaka ga da an dan yi ta farko ko allura daya haka shikenan jiki zai warware a je a ci gaba kuma da shan magani wasu ma sai sun dan kwana daya ko biyu a wajen mu sannan a samu sauki
to likita daga karshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu da ma mata baki daya kan kula da tsafta a lokacin al'ada
lokacin da ake jinin haila lokaci ne mai mahimmanci lokaci ne kuma special to shi wannan lokaci tunda mace tana fitar da jini kuma kowa ya san jinin nan da akwai kalar shi kuma jini ne mai maiƙo haka saboda akwai sinadaran fat a cikin shi sannan kuma ga maganar yanayin wato tashin da yake na ƙarni da shauransu to ya kamata a ce muna yin abubuwa wanda zai sa mu dan kula da tsaftar mu da ma lafiyar mu ma da ma kuma lafiyar waɗanda muke zauna tare da su sai a kula kin ga ana amfani da wannan auduga idan mutum bai samu auduga ba ma zai iya yin kunzugu ko da zani haka ko da irin tawul haka sai a samu tawul sai a yanka iya yadda za a iya amfani da shi ba tare da an takura ba sai a wanke shi sai a adana shi wasu ma zaki ga har irin wannan abin nan din zabarin turare haka suke yi mishi to sai kiga in an saka ma ita har mantawa ma take yi tana hailar kuma babu wanda zai ji wannan tashi da yake sai kuma wajen wankewa kinga to idan za a wanke saboda jini ne sai amfani da ruwan sanyi ba zai bari wayannan maiƙwa-maiƙwan ya narke ba to idan bai narke ba kaga ba zai abinda ake kira staining wato ya zama wato datti wanda ba zai fita ba sai kiga har kaya su mutu wannan dattin na stainin ba zai taba fita ba to sai kuma kai kanka ma kula da muhallinka tunda ana fitar da wannan jini wasu matan yadda na sani akwai dan kamfan da suke ajewa iyakacin wannan kawai dan kamfan ne wanda zan yi amfani da shi idan ina al'ada sai ya ajiye shi kawai sai lokacin al'ada zan yi amfani da shi wayansu har kayan sawa ma wannan kayan sai lokacin da zan yi al'ada zan saka su ba wai kamar uniform zai zama ba a'a kawai dai akwai yanayin su kayan saboda wajen jin dadin wankewa da kuma wajen rufin asiri saboda bacin rana, tunda ba za ka ce ga yadda yanayin yanda rayuwar take ta jikinka, ba za ka ce wai ai haka yake ba. Yau za ka iya samun ko ya zo yana da yawa, yana tunkuduwa ya babbata ka, wani lokacin kuma sai kiga taraf taraf ne kamar an dan matse bakin famfo. To duk waɗannan abubuwan ya kamata mace ta lura da shi, sai a kula. Sai kuma kamar yanda nayi maganar kula da lafiya, yana da mahimmanci sosai. Kin ga wannan exercise din, wato motsa jikin nan, yana da amfani sosai. Idan ke mace ce wadda kina yawan ciwon mara, to idan fa kina kokarin yin motsa jiki, ke kanki zaki ga ba sai kin nemi ma maganin sha ba, saboda wannan motsa jikin yana taimakawa ya daidaita wannan fitar ta prostaglandin din nan. Sai kiga koda an fitar ba za a samu matsala da yawa ba, danganta da yanayin jikinki. Sai kuma yawan shan ruwa, saboda kamar yanda na faɗa, idan mace ta zubar da jini da yawa, za ta iya shiga halin da ake kira dehydration, wato rashin ruwa a jiki. Sai kuma cin abinci mai kyau da dai shawaran su, tunda ana ce akwai wa'ensu abinciccikan da idan aka ci suna fita warin sa haka, yana fita ta jinin haila da shawaran su, kaga wa'ennan a iya dan kiyayewa. Wa'ensu kuma za ka ji ma an ce ana so ma ka ci, tunda suna gyara shi wannan karnin na jinin haila din da shawaran su. Na san cewar abu ne wanda yake ya zama a jikinmu yake, ba ciwo bane a halittar mu ce, amma gaskiya mu tashi mu dage mu kula. Yana da kyau idan mace tana da ƴa mace ta dan fara manyanta, to sai a duba a koya mata yadda za ta ringa kula da tsaftar ta da shauran abubuwa da yadda ya dace, insha Allah.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ilmantu, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma Dr. Adama Ibrahim Jibril da muka kasance tare da ita a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. To kamar yadda muka alƙawarta dai, saboda karancin lokaci ba za mu sami kawo muku wato wasu daga cikin sakonnin ku masu saurare ba. Akan haka yanzu ga Hafiz ya dawo da shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Murtala ga labarin a takaice. Dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin Gaza cikin daren jiya Laraba, inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama, a cewar ma'aikatan lafiya, yayin da tankokin yaƙi suka ƙara dannawa suna kai farmaki a Rafa da ke kudancin Gaza, kamar yadda mazauna yankin suka bayyana. Jiragen yaƙin saman Isra'ila sun kai hari a wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na Nusrat, inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu 12, yayin da tankokin yaƙi suka yi lugudan wuta a yankunan Almagazi da ke Al-Buruj, inda suka jikkata wasu da dama, inji jami'an kiwon lafiya. Gwamnatin kasar Somaliya na kokarin ganin an ba a hankali wajen janyewar dakarun wanzar da zaman lafiya na Afirka, tare da yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar taɓarɓarewar tsaro, kamar yadda wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Reuters suka gani, inda ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar ke nuna ɓacin ran cewa mayakan Al-Shabab da suka sake kunno kai za su iya kwace mulki a ƙasar. Tawagar wanzar da zaman lafiya ta tarayyar Afirka a Somaliya ta kudura aniyar janyewa nan da ranar 31 ga watan Disamba mai zuwa, lokacin da ake sa ran wata sabuwar runduna za ta miye gurbinta. Ofishin shugaban ƙasar Koriya ta Kudu ya yi Allah wa daidai yarjejeniyar da Rasha da Koriya ta Arewa suka kulla, wadda ta lashe takobin taimakawa juna wajen yaƙi da ta'addanci, sannan ta ce za ta sake duba manufofi na takaita tallafin da ake baiwa Ukraine na kayayyaki da ba masu haɗari ba. Kalaman da wani babban jami'in fadar shugaban ƙasar ya yi a yau Alhamis ya zo ne, bayan da ofishin ya fitar da sanarwar yin Allah wa daidai yarjejeniyar da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka cimma a birnin Pyongyang a jiya Laraba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban ƙasar Vietnam To Lam a birnin Hanoi a yau Alhamis, yayin wata ziyara aiki da ya kai ƙasar Vietnam, inda Putin ke neman ƙarfafa alaƙa da wannan daɗaɗɗiyar abokiyar hulɗar ta Rasha.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakata shirinmu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar, karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana, za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Letters Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Murtala Faruk, sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalam.